Bagi Mayang Kuya. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da gwamnonin jihohin Jigawa Umar Namadi da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi da Muhammad Umar Bago na jihar Niger da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto Injiniya Idris Muhammad Kofar. Gwamna Bago, ‘yan dindiga suna yawan kisan sojoji a jihar Niger, haka kuma suna ci gaba da wato cin karensu babu babbaka a yankuna da dama. Shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an ƙyantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin
sojoji? Assalamu alaikum. Jihar Niger ita ne ƙasa ta koda jihar girman fili da ƙasa da daji a Nigeria, kuma jihar Niger tana da boda da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa. Saboda haka waɗannan 'yan ta'adda ɗin sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa. Dalilan abu guda biyu: na farko, Fulani masu kiwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Nigeria. Barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu. Bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba, da yawa sosai, kuma an koro su suka zo su ɓoye cikin wargajeji. To sojoji Najeriya suna ƙoƙari sosai ta wannan ɓangaren, to akan samu nasara sosai. Amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan Boko Haram da ISWA suna cikin wannan dajin, sukan samu nasara lokaci akan sojojinmu na Najeriya da jama'ar tsaro. Amma alhaƙiƙa an yi nasara sosai a cikin dajukan namu.
Wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗauki ƙarfin gwamnati kamar ba gwamnati take da cikakken iko a kansu.
A'a, babu wannan a Niger. Mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi. Saboda haka idan mun noma dajin mu ga inda za a ɓoye. Saboda haka gwamnatin jihar Niger ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata, an sa hannu muna noma daji saboda mu samu neman mutanenmu inganci, kuma mu samu mutanenmu abin yi. Saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya ɗaure, insha Allah wannan masifan ma da ake ciki ga baki ɗaya za a samu waraka a cikin gona.
Na'am, to bari mu je ga bakinmu da kuka shigo don ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakinmu. Sai gabatar da kanka cikin
gida. Assalamu alaikum. Sunana Tijjani Muqaddas, kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya, sannan ni ne ke wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka. Tambaya ta ga gwamnati na Jigawa, mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da so 30 a ɓangaren ilimi. Wannan ba ƙaramin abu ba ne, kuma abin ajinjina gwamna ne. Bayan haka, ‘ya’yana guda uku ɗin mata ne, shi yasa nake da sha'awa a kan ilimin ‘yan mata. To, ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin ‘yan mata a Jigawa State ba. Sabida idan ka duba Jigawa kamar kowace jiha a arewacin Najeriya, za ka ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta. Wannan kuma babbar matsala ce ga tsaronmu a Najeriya. Sannan sai tambaya ta biyu ga mai girma gwamna na Kebbi, kamar yadda ya faɗa da yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta. Ko ma yaya ne, lallai akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar Kebbi, ba ma kiri da duka arewacin Najeriya, kuma wannan ƙalubale ne sosai a ɓangaren ilimi a Najeriya. Sannan ya yi bayani a kan yadda almajiri education da sauransu. To, ga shirin da ya zo da shi na almajiri, ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya? Domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin Jonathan da su shiri na UNESCO da na UNICEF a kan an kawo ƙarshen wannan matsala. To, ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata?
To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu fara da gwamnatin Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi.
To alhamdulillah, mu a Jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman, domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har yana ga university. Duk yarinya da suke Jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata. Su ga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata. Domin mu kara sanin cewa wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 muka da suke Sudan, muka dawo da su, muka kai su Cyprus, waɗansu muka kai su India. To daga cikinsu wannan yaran kusan 160, kusan yara 100 daga cikinsu mata ne. Babu wani yaron da outside da gani mace, duk da take kallon nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introduce a system din. Akwai wani issue da muka yi na dan mod student care, wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school. Meye dalili? Idan ba su da uniform ne, gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su je makaranta. Sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi. Jigawa ce kadai a jihar Najeriya bayan gwamnati ta yi aji 1, 2, 3 Jigawa ta yi 4, 5, 6 su duka waɗansu abubuwa ne da aka yi a jihar Jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi, kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta.
To madam, bari mu je ga wanda ne tambayar mu na gaba. Za mu aje tambayar har sai mu kai ga gwamnatin jihar Kebbi, watakila jihar lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya gane su duka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana na Sa'i Khalil. Ina tambaya ta ga gwamnatin Sokoto shi ne especially a harkar tsaro. Na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto, kuma ana samun ƴan harin bindiga suna haurowa, suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan ɗin musu koma. So menene mai girma mataimakin gwamnati suke yi a gwamnatinsu domin cewa an dakatar da wannan matsalar, an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuhu.
To alhamdulillah, kamar yadda ka tambaya aka magana na ishu na border security, muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da UNDP. Akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a Ilele local government, wanda daga nan Ilele local government ya shafi wannan border ta mu ta gudu a Ilele Gada har zuwa Sabon Benin. Dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su. Kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Niger, alhakikanin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba na yan ta'adda, amma dai ana hitowa daga makamai ta Niger, because duk sanda wani za su iya shigowa da wasu makamai, kuma duk makaman da ake kama a Sokoto za a ga an horo da su ne daga Niger, ba an ɗauko su ba ne an taho da su za a tafi da su can. Za a gani daga Niger ne aka ɗauko makaman a shigo da su, tun da Sokoto zaman ta boda ya zama na sun samu access da suke shigowa. Kuma ƴan ta'adda da wannan wuri akasarin duk ƴan ta'adda da ke mana ɓanna tsakanin mu da mu da Niger ne za ka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakanin mu da Zamfara da Katsina. Majority waɗanda ke wannan ta'addancin nan ne suke. Kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati ta mu kaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro, wanda mun raba su ko ina, an ba kowane division, sannan an da an ba Air Force, an ba Army, an ba Civil Defense, an ba DSS ma, duk cikin kowane da gwamnati ke yi. Mun zo mun ɗauki yaran mu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya taunin ta'addanci, su ma mai jira gwamnati an yi training da fiye da mutum 2,000 waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki, mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci. So duk yana cikin wannan dai aiki da ake don a samu sauƙi da yanayin wannan tsaro, saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a ko da yaushe muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne, sannan duk sauran su bai baya. To yana cikin abu gaba na gaba gaba gwamnati za su kuma.
Masu saurare, a nan za mu da aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga abokan aiki Hauwa da Shehu Maraban Jawar da Grace Oyemi, da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna da muka sallama daga Washington DC. Thank you.